Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dolol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 14 ga watan Nuwamban 2019, Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 5 na safe kenan a Ghana, wato karfe 12 na dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
Shaidu biyu na farko da suka bayyana zaman sauraren bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump sun yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin ta Trump masu daure kai akan kasar Ukraine da kuma rike tallafin da za a ba kasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece-kuce. Babu alamun samun wani ci gaba biyu bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiya da Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin su. Kasar Koriya ta Arewa ta jaddada buƙatar Amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara, inda take cewa ta soma gajen haƙuri da Washington.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wata ƙungiya mai zaman kanta ta ceto wata mata da ake zargin wanta ya kulle a ɗaki na tsawon shekaru. To, ko a wane irin hali suka ganta?
An kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana buɗe ta ba, inda take yin bahaya, fitsari, cin abinci, kwanciya a cikin turbaya.
Mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya a Abuja kan batun yara 9 da aka ceto a jihar Anambra sun ja hankalin al'umma kan yadda matsalar ta zama ruwan dare.
Babban ishun da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka akai. Ba wai doke yaran nan bane, in maganan gaskiya zamu yi, don kullum ana doke yara, kullum ana kan dokewa. 90% of complaint din ma ba a fitar ma duniya.
To, sai ku kasance tare da shirin Domin Iyali, wanda Alheri Grace Abu take gabatarwa, domin jin abinda masu ruwa da tsaki ke cewa kan wannan lamari. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da safiya kuma ga labaran. Shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraren bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jawabansu na budewa kowanne ya yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin Trump masu dauke masu daure kai akan kasar Ukraine da kuma rike tallafi da za a baiwa kasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece-kuce. Ba da shaidar a bayyane ya biyo bayan sauraren bahasin da aka kwashe tsawon makonni ana yi a asirce. Manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyu, William Taylor, wanda yanzu haka shi ne babban jami'in ofishin jakadancin Amurka a kasar Ukraine, da kuma George Kent, mai kula da lamuran da suka shafi kasar ta Ukraine, sun bayyana a gaban kwamitin tsaro na majalisar wakilai a Capitol Hill a wani zama da aka nuna a dukkan gidajen talabijin na kasar a jiya Laraba. A jawabinsa na buɗe zaman, shugaban kwamitin Democrats Adam Schiff, wanda ke jagorantar binciken a majalisar wakilai, ya yi bayani a takaice dangane da irin shaidun da kwamitin da kuma Amurkawa za su ji.
If we find that the President of the United States abused his power and invited foreign interference in our elections,
ya ce idan muka gano cewa shugaban kasar Amurka ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba, ya kuma gayyato wata kasar waje domin ta yi katsalanna a zaɓenmu, ko kuma muka sami ya nema ko ya haɗa baki, ko kuma ya baiwa wani cin hanci domin gudanar da binciken da zai taimaka wa yaƙin neman zaɓensa, ya kuma yi hakan ta hanyar dakatar da wasu ayyukan gwamnati kamar taron White House ko rike ɗaruruwan miliyoyin daloli na tallafin soji, haka kawai za mu sa ido mu kalla. Idan wannan bai kai laifin tsigewa ba, to menene? To, sai dai wani babban jigon jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin ɗan majalisar wakilai, Devin Nunes, ya yi Allah waddai da yunkurin na tsige shugaban ƙasa, wanda ya ce bita da kulli ne kawai da 'yan Democrats suka shirya domin samun shugaban.
This spectacle is doing great damage to our country.
It's nothing more than an impeachment process.
Yace wannan wasan kwaikwayon yana haifar da babbar illa ga demokradiyyar kasar mu. Ba wani abu illa yunkurin tsige shugaba a daidai lokacin da ake neman laifi. A lokacin wata ganawa da yayi da shugaban Turkiya Tayyip Erdogan a fadar White House, Trump ya shaida wa manema labarai cewa bai kalli zaman ba, yana mai bayyana shi a matsayin bita da kulli da kuma kirkiren ƙarya, inda yace shi kan ma aiki yayi masa yawa a lokacin. Babu alamun samun wani ci gaba biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiya da Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin su. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a matsayin mai amfani da kuma faɗawa juna gaskiya. Jami'an kasashen biyu sun ce ana tsara wasu zaman tattaunawa da manyan jami'ai a kokarin sasanta lamarin mai matukar muhimmanci. A farkon makon nan, wani rukunin 'yan majalisa daga jam'iyyu biyu sun aikewa Trump wasikar neman ya soke taron tattaunawar da shugaban na Turkiya saboda ayyukan shugaban masu hatsarin gaske a Siriya da kuma sayan na'urar kariyar harin makami mai linzami samfurin S-400. Kasar Koriya ta Arewa a jiya Laraba ta jaddada bukatar Amurka ta dauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara, inda take cewa ta soma gajen hakuri da Washington. Kokari da aka yi na ruwan sanyi domin ganin kasar ta Koriya ta Arewa ta warware shirinta na nukiliya ya tsaya tun a taro na biyu da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Fabrairu, wanda aka takaita shi ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Pyongyang tana nuna bacin rai musamman akan wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin kasashen Amurka da Koriya ta Kudu za su gudanar a watan gobe. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce za a ci gaba da atisayen na yau da kullum wanda ya hada jiragen sama da kuma jiragen saman yaki, to amma an takaita na wannan shekara. Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa wannan halin ya saka dangantaka tsakanin kasashen biyu akan turbar taɓarɓarewa. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Amurka ta ce za ta sake nazarin dangantakar ta da Sudan ta Kudu bayan da shugabannin kasar suka kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta riƙon ƙwarya a wa'adin da aka tsara na ranar Talata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata ta ce ranta ya ɓaci sosai akan gazawar shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da madogon 'yan adawa Riek Machar na cimma wa'adin na ranar 12 ga watan Nuwamba, wanda ɓangarorin suka yi matsaya a farkon wannan shekara. Kasawar shugabannin na cimma nasarar wannan muhimmin al'amari na siyasa ga al'ummar Sudan ta Kudu ya jefa shakku da alamar tambaya akan cancantar su na shugabancin fafutukar samar da zaman lafiya a kasar, a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun ma'aikatar Morgan Otagos. Gwamnatin shugaba Kiir da wasu gungun 'yan adawa da dama sun rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a watan Agustan shekara ta 2018 da ta buƙaci ɓangarorin da suka faru da soji ɗaya ta ƙasar da kuma kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. To sai dai aiwatar da yarjejeniyar ya tsaya cak mafi akasari saboda rashin daidaito a kan iyakokin ƙasar na cikin gida.
Murtala Faruku Sanyin na kenan, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. A Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta mai suna Gidauniyar Bada Tallafi ta Arida ta ceto wata mata da ake zargi an kulle ta kusan shekaru biyu a ɗaki a garin Rigasa na ƙaramar hukumar Igabi a jihar Kaduna. Sai dai tuni gwamnatin jihar ta karɓe ta, inda kuma ta kai ta asibitin masu taɓin hankali domin a duba lafiyar kwakwalwarta saboda yanayin halin da take ciki. Dangane da wannan batu, wakilinmu na jihar Kaduna Isa Lawal Ikara ya haɗa mana wannan rahoto na musamman.
Ƙungiyar Arida Relief Foundation ɗin da ta ceto matan nan Hassana Sale da ke yankin Rigasa wadda aka rufe ta shekaru biyu ta ce kulle tan da aka yi ne ya jefa wannan mata cikin wani hali. Shugabar kungiyar ta Arida Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ce ta bayyana wa muryar Amurka yadda aka yi suka ceto Hassana Sal a yankin Rigasa.
A wannan yarinya an zalunce ta an kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana bude ta ba inda take yin bahaya fitsari cin abinci kwanciya a cikin turbaya kuma wannan abin ya kawo mata lalura domin jiya ma da muka kai ta asibiti wani kalan tari da take da bamu ma san da shi ba ya bayyana. Yau ne dai duka binciken zai gama bayyana a kanta kuma an daure ta ne bisa kawai zargin tana san mijinta ta koma gurin shi kuma shi mijin baya san ta kamar yadda ƴan uwan suka gabatar.
Ta ina kika samu wannan labari?
Wanda muke kira volunteers su suke ba mu labari na sirri. Mun tura ma'aikatan mu wanda suka yi disguising kan suka boye kamannin su a matsayin ma'aikatan lafiya suka shiga suka gani suka mana hoto sannan muka shiga gidon domin mu ƙara tabbatarwa da kuma wanda suke kusa da gurin da suka san an daura wannan yarinya na wannan tsawon shekaru biyu.
A wani yanayi kuka samu wannan yarinya?
Gaskiya mun same ta a yanayin ba mahaukaciya bace saboda tana iya tuna sunan ƴaƴanta kuma tana maganan cewa kun ce ni mahaukaciya ne saboda ina son yarana. Depression ne kama ta amma mu a kalmar Hausawa depression shine damuwa mutun ya zauna ya shiru ya ta nazare bai magana
amma tun bayan fitowar ta muku magana
eh ta yi magana da ake mishi interview a gurin hukumar ƴan sanda da abin da yake fada kuma kai mu 20 a gurin sai ta ce ƙarya ne kar ku yadda wannan shine kalmar da ƴan sanda duk suka juya suka koma gurin ta amma gaskiya maganan ta sai in tana so ta yi
waye kulle ta ne
wanta ne wani malam lawal mai harkan mashin ya kulle ta matan shi hudu amma guda biyu ne suke nan gidan ya kulle ta a ɗakin da yake aje a jan kayayyakin ƙarafuna.
Tuni da rundunar ƴan sanda ta kame yayan Hassana Sale wato Lawal Salen da ya kulle ta na tsawon lokaci. Ko da yake dai ɗaya daga cikin yayyan Hassanan ya ce babban matsalar ta samu Hassana ta fara ne daga matsalar mijinta ta baro wanda suka haifi ƴaƴa guda biyar.
Sunana Comrade Adamu Sale. Ya Hassana ƙanwata ne. Uwa ɗaya uba ɗaya muke. Abin da ya faru Hassana tana gidan mijinta sun yi haihuwa ya kai biyar. So ranan da shi mijin nata ya ce ya sake ta sai wannan ciwon lokaci ɗaya ya zo mata na hauka. Amma sakamakon da aka kulle ɗakin Hassana ta kasance matuƙar ta samu ɗaki na buɗe za ta yi tsirara ne ta fita ba da kaya take fita. Haka kuma idan an shiga ɗakin a bata abinci takan kama mutum ne da cizo ko da duka. Wannan ya sa muka ce to a rufe ɗakin amma da Allah a ci gaba da kulawa.
Amma lokacin tana kullan nan ba a jarba ko kai ta asibiti irin na hukuma wanda za a duba lafiyar ba?
Eh sakamakon ayyuka da ɗan yawa da nake yi amma tunda muna da family an zauna an mitin an yi abin da ya kamata na cewa wane ya ci gaba da bin zarafin ita Hassana tana hannunsa mu kuma bai taɓa gaya mana cewar ya gaza ba. Ya kasance ɗakin ya zama da datti da sauransu kamar yadda mai girma mataimakin DPO Rigasa ya sanar da ni.
Wata nawa ko shekara nawa saboda ana sha shekara ta biyu a kulle don ana neman lafiyar nan?
Eh a ƙa'ida shekara biyu ne da ƴan watanni da ta zama ba ta da lafiya amma ta samu lafiya a cikin waɗannan shekaru har ma ta yi aure.
Ina magana da ake cewa kokari take yi na koma gidan mijinta kuka hana ta?
Eh a wannan lokaci ba mu muka hana ba. Shi miji ya ce ba zai zauna da ita ba mijinta na farko kenan amma haka take komawa gidan ya zane ta sai ta dawo.
Yanzu ina Malam Muhammadu?
Malam Muhammadu yana can yana harkokinsa wanda duk daga inda abin nan ya lalace daga gare sa ne muna kyauta zaton ko yau in ya yarda ya mai da Hassana duk da wannan halin da take ciki in ya mai da ita kwakwalwanta za ta koma daidai.
Tana son shi kenan?
Tana son shi fiye da yadda ake tunani wanda mu muna kyauta zaton akwai nau'i na suhiri ko kuma nau'i na wani halaka na soyayya wanda Allah shi yake hadawa.
Tsohon mai gidan Hassanan da ake ta faman nema Muhammad Fada ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da yadda wannan batu ya fara tun a baya.
Wannan baiwar Allah dai gaskiya mun yi aure na soyayya tsakanina da ita. To sai ya kasance cewa kuma aka dan samu sabani tabuwar hankali ya kasance da ita din. Muna zaman lafiya lau tsakaninmu da ita da abokin zamanta. Saboda muna da ƴaƴa tsakanina da ita. Akwai yara guda hudu yanzu haka yaran nan suna nan tare da ni.
Amma ya aka suka ce sai tattawo gidanka sai a neme ta a rasa ko a ga ta dawo tana kukaka da keta.
Ba gaskiya bane.
In ta zo gidanka ya kuke karewa?
In ta zo gidana nakan ba ta guri ma ta zauna ne. Inda abinci a kawo mata abinci ta ci.
To me ya hana ka ka mai da ita gida matsayin matarka?
To matsala abin da yake faruwa saboda ta dan samu tafin hankalin. Kuma da mun tin kafin ma matsalar ta faru mun dan samu sabani da shi wanta din tana yana ce miji sani.
Me sanin ya maka?
Gaskiya Isa lawa ikara ta sanadiyar wannan baiwa Allah wallahi haƙƙi sai da aka kulle ni.
To ko wani hali yanzu Hassanan da ke hannun gwamnatin jihar Kaduna ke ciki Hajiya Hafsan Muhammad Baba ita ce commissioner ma'aikatar mata da walwalan al'umma a jihar Kaduna.
Da kauta abinda muka fara yi shine mu tabbatar cewa an kai ta asibiti domin tana cikin wani hali wanda na farko dai kaman tana da dan tabuwa sannan kuma ga ta arame ba wani abincin kirki to shi yasa muka yi kokari dan akai ta asibiti. Asibiti ne na masu taɓin hankali.
An ce ba ta magana da ta zo hannunku ta muku magana?
To ni dai ban ga dai ta yi magana ba amma dai naga tana ta murmushi tana dariya.
Kuna da labarin cewa tana wasu abubuwa na kama da taɓin hankali kafin aka kulle ta a gidan nan?
To gaskiya ni ban san labarin yarinyar ba. Amma kamar yadda muka ganta gaskiya bata cikin hayyacinta to amma mutumin da aka ce an kulle fiye da shekara biyu ai dole ne ba zai ma samu hankali ko sati ɗaya ne me yi wakili akwai duka ba mu sani ba.
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Na Abdulkarim Dayyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Saidu, shugaban Hausa Fulani Hadaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa Minister Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani.
Waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya ofishinmu da ke Abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare haƙƙoƙin bil'adama yau shirin domin iyali yaya da zango a birnin tarayya Abuja inda sashen Hausa ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara biyo bayan kwato waɗansu ƙananan yara tare da aka sace a birnin Kano aka kai su a Anambra inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan.
Al'amarin nan gaskiya babu dadi. To kafin mu je can an gane mutane a anan Onitsha, kwanan da aka gane a Gombe, dan ga wanda aka gane a Lagos. To kafin mu je da nisa dai matsayin yan sanda a wannan al'amarin kaman mutum ne da kayansa baka kula da shi ba za a zo a dauke maka. Mafi yawa laifin nan gaskiya za mu ba iyaye don ko kafin mu shigo nan aka samu rahoto a Kano akwai anguwa musamman yara kaman garke suke suna yawo ba almajarance ma suke ba inda suke kwanawa ba a sani ba ko da yake akan titi suke kwana da safe in ruwa za su siyar in wanke gilashin mota za su wanke suna nan dai suna yawo a cikin gari ba wanda ya damu da al'amarin su. Sace-sace da aka yi aka gane su a Onitsha din nan ya kawo issue babban issue da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka akai ba wai doke yaran nan bane in maganan gaskiya zamu yi don kullum ana doke yara kullum ana kan dokewa 90% of complaint din ma ba a fitar ma duniya wani yaro ya bace zai ce to Allah ya bayyana shi ayi addu'a mai ya koma gida inda ya fito mai ya tafi dandi ba a damuwa. Major issue da aka yi yanzu an yi fushi akan an doka su an yi converting din su shine major issue da muke fama da shi yanzu haka amma alhamdulillah Kano state government ta yi passing doka death sentence duk wanda aka kama yayin kidnapping to mu yan sanda mu masu tilasta doka ne dokokin kula da yara a kasan gaskiya babu sosai akwai child rights act da muke da shi ina ji a Nigeria kila states guda 7 ne ko 8 suka yi adopting abun inda zai kula da yaro har ya kai shekara 18 ya zama mutumin kansa, ya yi tunani, ya yi shawara da zai da kansa. Sace-sace da muke da shi akwai daban-daban. Akwai sace-sace na biyan kuɗi, ransom. Akwai sace-sacen yara wanda ake yi wanda ba su haifuwa, misali wanda za mu yi yanzu dinnan. Akwai sace-sace wanda ake yi a mai da su bayi. Shi din makwanan nan mun samu wayansu daga Katsina, aka diba su an jan sayar da su a Burkina Faso. Ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan yan sanda din.
Daga Abu Karim da Yabo, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, me za ka ce kan wannan sace yara da ake, musamman ma yara tara da aka sace na kano?
To, wannan al'amari da ni mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokacin mai tatsine, ba bakon al'amari ba ne a gurina. Kuma a shekaru na san wasu abubuwa da yawa a baya, duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko, amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya. A lokacin da aka zo mai tsine iba yana a Kano, ina cikin hukuma ta raya birane, an zo wanda ƙorafe-ƙorafe ga irin abin da yake ciki. Ina cin iyaka na filayen gwamnati, har ina haɗa da gidan mutane, har ina mai da matan mutane matansa. Kuma tara mutane ba san daga inda suke ba. A dubbannance, dubbannan yara, ijiye musu da kwakwalensu, a gaban kowa suka yarda cewa shi malamin nasu ya fi ubansu. Kuma aka kasance aka yi amfani da ni, aka kawo min kwace-kwace ne, saboda a cikin birnin Kano kewayen Fadila aka haife ni da ni da mahaifina da kakana, iyayen kakana. Aka ce kuma gashi a cikin filin birnin Kano ake yin wannan abu. Mu kuma hukumance mu muke yin dokoki, ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba, ko a filin waye, ko waye mai filin. Na zo da wannan magana, aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin Malam Muhammadu Ino Dutse, mu rigaye Allah ya gafarta masa. Aka kira manajin director da secretary legal advisor, duk suna nan da ransu. Aka ɗora musu nauyin su je su gaya wa shugaban 'yan sanda na Kano, kwamishinan 'yan sanda, e ba mu irin rake da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba. A fara ta kan wannan, ana kiransa Mr. Ferguson a lokacin. Ƙarshe sakamakon suka zo mana shi, sai suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba. Ashe abin ya yi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin Kano da kayan sarki yunifo kamar inda wannan malami yake ciki yanzu, sai suka kashe shi. Duk ba mu sani ba. Ƙarshenta duk ko sai da ya gudu. Gwamna ya gudu, sarakuna suka gudu, malamai suka gudu, a tare suka gudu. Sai ni Abdulkarim Ɗayyabu na tara mutane, talakawa, talak'yan uwana, ɗaruruwan mutane, muka zo muka yi ƙoƙarin ya za mu kare kanmu. Mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci, ina zuwa ina ba mutane don kashe gudu. Nayi da gwamna, nayi da sakataren gwamnati, nayi da spika na lokacin, duk ban samu haɗin kansu ba. Ya kasance duk a ƙarshen al'amari, sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya, suka zo suka kafa kwamitin bincike, aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki. Sannan aka zo aka kawo sojoji suka taimaka mana, aka murƙushe shi. Sai bacin an murƙushe shi, an kashe shi. Muka je gidansu, aka ga irin kayowar mutane kamar ƙwallayen giginya da irin ƙayanka mutane. Duk a ƙarshen al'amari, sai da tafiya ta yi nisa, bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba, sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata. Hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai, tunda mun ga abin da samu alƙalin kotun ƙoli da alƙalin alƙalan Najeriya ma gaba ɗaya. To in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun ƙoli ya kasance duk masu laifi ne, to wa zai kama mai laifi, wa zai hukunta mai laifi?
Za mu koma wajen ita uwa wacce take da 'ya'ya bakwai yau a duniya, wato Hajiya Maryam Mamman Nasir. Ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane.
Kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana, al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi, ka sace shi ba da saninsu ba, ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da mun shari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilanmu a birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune
madalla gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga wannan sako
Masu sauraro ku kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan Amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci
America yadda na fahimta harkar kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba
kimiya da fasaha
we spend a lot of time on our mobile devices these days
siyasar cikin gida da ta waje
my job is to represent the United States of America
al'adun gargajiya kai hadda ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta Hollywood
one arms a preacher people might pay good money to have him come
sai ku kasance tare da sashin Hausa na muryar Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi domin jin shirin
duniyar Amurka
duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo
to sai ku kasance da Mahmud Lalo da karfe 4 agogon Najeriya domin jin shirin na gobe Juma'a kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
Shaidu na farko da suka bayyana a zaman sauraren bahasin kige shugaban Amurka Donald Trump a jawabansa na budewa kowanne yayi bayani tsare-tsaren gwamnatin na Trump wato masu daure kai akan kasar Ukraine da kuma rike tallafin da za a ba kasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece kuce babu alamun samun wani ci gaba bayan tattaunawa tsakanin shugaban Turkiya da na Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami a tsakanin su Kasar Koriya ta Arewa ta jaddada bukatar Amurka ta dauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa karshen wannan shekara inda take cewa ta soma ga jan hakuri da Washington Masu zanga-zangar
to masu sauraron mu nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau amma kada ku yi sanan da sa 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na hantsi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Murtala Faruku Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Tubahiro Dodone da ya taimaka wajen hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hada ashirin mu na hantsi.
Afrique. Le Monde aujourd'hui.